ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد منا masu farawa da yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu muka shaida watan Ramadana na wannan shekara shekara ta 1447 mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma yau muna ɗaya ga watan Ramadana a wannan shekara ta 1447 ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan ƴan uwa da kuma congratulating dinmu akan zuwan watan Ramadan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu biqudumi shahar mubarak kamar yadda hadisi yake a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah hadisi na 7148 idan watan Ramadana ya zo fiyayyen halitta in an shaida an ga jinjirin wata sai ya zo ya ce wa sahabbansa atakum ramadanun shaharun mubarakun wato ramadan wannan wata mai albarka ya zo gare ku bil hakika zuwan watan Ramadana albarka ne alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba sai ya ci gaba da bayyana daga cikin falala da garabasan watan ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a ramadana akan kulle ƙofofin wuta shiga wuta yana da wahala don me dalili yace an ɗaure shedanu in kaga ɗan adam a ramadana yana sabon Allah ba dare babu rana to shi din ma shedan ne daga cikin mutane amma asalin original shedanun an riga an ɗaure su sai fiyayyen halitta ce duk wanda aka haramta masa alherin ramadana wallahi an haramta masa alheri duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa alheri ya kubuce masa ƴan uwa a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah kame idanmu da hannunmu da kafarmu daga dukkan nau'in sabon Allah mu yi kokarin yin azumi lafiyayye sannan mu yi kokari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun Qur'ani mu dage da ciyar da mutane fi sabilillahi gurgurdan abin da Allah ta'ala ya bamu mu dage da yawan karanta Qur'ani mu dage matuƙa da gaske zuwa gaida marasa lafiya mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin bangare mu yi kokari mu dage da yin salloli a cikin dare mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba zuwa gare shi dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na Ramadana ni da kai da su ana buƙatar mu yawaita muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon maraftan wannan bako mai albarka wannan zamu fara darasi na yau kuma in ba na manta ba wannan shine darasi na shekara ta 11 da muke yi a tafsirin Ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja akalla wannan shine shekara na 11 a jere ba mu taba fashi ba muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karba wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu, ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ya rayar da mu akan addininsa, ya dauki rayuwarmu akan imani. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Akwai media? To ba a gama tantance media da za su sa karatu ba, amma a yanzu an samu guda 50 da 53, sauran an gama tantancewa zai ci gaba da kawowa insha Allah. Waɗannan duka mutane na media bayin Allah ne da ke ɗaukan nauyin darasin, su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada. Kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah kaɗai san kuma ciyarwa iri nawa suka yi. Wani anan zai iya ciyar da abinci a kullun sama da mutum 5,000, kuma ya yi wannan ya zo kuma ya ɗauki nauyin isar da saƙo zuwa ga al'umma. Wani kuma yana zaune shi bai ciyar wan ba, bai yi wannan ɗin ba, amma duk wanda ya aikin alheri shi kuma aikinsa sai ya masa hisabi. Shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taɓa yi, ko sharan kwalbati bai taɓa yi ba na aikin alheri, amma duk wanda ya aikin alheri to shi sai ya yi comment, su ƴan comment ne. Amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu fala saddaka wala salla, to Allah ya kare mu daga zama ƴan comment ba aikin alheri. Na farko wanda ya ɗauki nauyin midiya guda 10 shine Alhaji Ibrahim Muhammadu Gerawa, GMD na Gerawa Group of Companies. Na farko Radio Kano AM. Na dare. Sai na uku Dalla Dalla TV 10:11 na dare. Sai na hudu GCMX Radio FM 101 Gezawa daga 11:12 na dare. Sai na biyar Katsina State Radio AM 92.1 daga 2:00-3:00 na rana. Sai na shida ARTV FM da kuma TV Kano Nelsat daga 10:11 na dare. Sai na bakwai NTA House of Star Times and Nelson daga 9:50 na dare. Sai na takwas NTA Kano Star Times daga 11:50 na dare. Sai na 9 JTV Jigawa Nichcom Star and Star Times daga 10:11 na dare. Sai na 10 Royal Radio FM 101.5 Sokoto daga 10:11 na dare. Sai kuma media station na 10:11-22 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ibrahim Bagudu. Na 11 shine Eagle Radio Bauchi FM 93.5 daga 9:50 na safe. Sai na 12 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6:00-7:00 na yamma. Sai na 13 NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 11:00-12:00 na dare. Sai na 14 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 5:00-6:00 na yamma. Sai na 15 NTA Maiduguri Network Center daga 10:00-11:00 na hantsi. Sai na 16 Unity FM Jos 93.3 daga 7:30-8:30 na dare. Sai na 17 Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 4:30-5:00 na yamma da kuma daga 6:30-7:30 na dare. Na 18 NTA Gashuwa Yobe State daga 8:00-9:00 na dare. Na 19 NTA Jos Network Center daga 3:00-4:00 na yamma. Sai na 20 ASAF FM 99.5 Radio Bauchi daga 12:00-12:30 na dare. Na 21 GMC FM Radio Gombe daga 1:00-1:30 na dare. Sai 20 na 22 Sat I Africa TV Star Times Nichcom Sat and Free TV daga 10:00-11:00 na dare. Sai na guda 3 na gaba Alhaji Shehu Abubakar Dauki Nauyi na 24 da NTA Gombe Channel 5 daga 8:00-9:00 na dare. Sai na 25 NTA Bauchi Channel 9 daga 10:00-11:00 na dare. Na 26 NTA Kaduna Network Center daga 2:00-3:00 na rana. Sai na 27 da 28 wanda ya dauki nauyi shine Akidek Muhammad Dallaji. Ya dauki nauyin Sunna TV daga 11:00-12:00 na dare da Unity FM Jos 93.3 daga 9:00-10:00 na hantsi. Sai na 29 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Habu Mu'azu, Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 11 na 30 da 31 wanda ya dauki nauyi Mala Sharif Foundation, na 30 BRTB Radio FM 95.3 Maiduguri daga 10 zuwa 11 na rana, na 31 BRTB Maiduguri daga 4 zuwa 5 na yamma, sai na 32 da 33 wanda ya dauki nauyi Alhaji Shehu Alhaji Lawal Shehu Talhat NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, sai kuma na 34 da zuwa 45 wanda ya dauki nauyi Malam Inuwa Foundation Hadeja, na 34 ARTV Kano daga 9 zuwa 10 na dare, na 35 Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 36 Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma, na 37 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare, na 38 Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi, na 39 Muhasa FM Radio daga 9 zuwa 10 na dare, na 40 Muhasa TV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma, na 41 Fa'ida Radio FM daga 9 zuwa 10 na dare, na 42 Rahama Radio daga 10 zuwa 11 na hantsi, na 43 Trimming Radio Jigawa daga 10 zuwa daga 1 zuwa 2 na rana, sai na 44 NTA Dutse daga 5 zuwa 6 na yamma, sai na 45 NTA Hausa Abuja Star Times daga 7 zuwa 8 na dare, sai na 46 Alwalidain Charitable Foundation, Amana FM Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai kuma Malam Yasir Arafat Daure ya dauki nauyin na 47 Legend FM 98.7 Radio Daura daga 8 da rabi zuwa 9 da rabi na dare, sai kuma na 48 Kamal Global Links Nigeria Limited Daura sun dauki Booster FM 92.1 Radio Daura Katsina, sai kuma His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia, former Vice President na Ghana, ya dauki nauyin darasin a Iqra Radio FM 103.7 Ghana, sai kuma na 50 barista Maimuna Yahaya Abubakar ta dauki nauyi a Tozali TV Abuja da za a rika gabatar da shi live, sai na 51 Alhaji Abdullahi Usman ta dauki nauyi a Marhaba FM 99.3 Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na asuba, sai na 52 Alhaji Yahaya Ahmad Kana German Kefi ya dauki nauyin Nasarawa State Broadcasting Service Kebbi daga karfe 9 da rabi zuwa 10 na hantsi, sai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardau Namba Gudu birnin Kebbi daga 10 zuwa 11 na me na hantsi, waɗannan su ne guda 53 da aka gama tantancewa, to Allah shi sa mu wange lafiya wanda suka dauki nauyin duka na kira sunayensu, muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna, Allah ya rahama zuwa ga iyayensu, bukatunsu na alkhairi a wurin Allah, Allah ya biya musu sharri da suke neman kariya, Allah ya kare su, zuriyarsu Allah ta'ala ya kara mata albarka, waɗanda ba su da halin ɗaukan nauyi suna da kyakkyawar manufa, su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya, waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi, muna roƙon Allah. Bayan wannan sai menene? Akwai tambayoyi ko? To bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum.
Malaka bi musiga kai ne dangane da tambayoyi, ana kare da hankulan mutane wanda za su turo tambaya, su tabbatar da sun turo tambayar da ba wai an karanta da shekaran da ya wuce ba, kuma su yi rubutu mai ma'ana.
Abunda ke da muhimmanci a nan shi ne dole mutum gabanin ya yi tambaya kenan ya bi darussan baya ji an amsa ko ba amsa ba, in ba ka bin darasi watakila shi yake sa ba zai a iya amsa ba, kusan kowace rana akan samu tambaya akalla guda nawa?
Guda 500.
To a rana ɗaya yakan samu tambaya 500, idan za a yi tambaya 500 a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita, kaga ai bai yi ma'ana ba. Shi yasa abinda suke ba muhimmanci shine ana fara ba da muhimmanci ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irin ta ba, imma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.
Ga wanda suke nesa za su turo tambayoyin su, akwai nambobin da muke tafi a banaki a wasu shekarun a za su ke turowa ta wannan number ta WhatsApp kawai zai bi saboda a rage nauyin turo tambayoyin da yawa. Wato shine 08159920001. In zan faɗa da turanci 08159202126. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum salam.
Yake cewa akaraman Allah, muna fatan an fara azumi a sa'a. Allah ya tsaka iyaye da malamai gaba daya.
Amin.
Yake cewa dan Allah malam.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa dan Allah malam, help me an answer my question. Na yi ta turowa ba a samu damar karantawa ba. Ina fatan za a karanta mu. Yake cewa ina bukatan sanin shin forex trading halal ne ko haram, saboda yara na suna yin sa. Shin kuma akwai banki na musulunci da yake forex trading a duniya?
Akwai majma'ul fiqhil islami, suna da mujallata su, mujallata majma'ul fiqhil islami wanda suka yi issuing number na 22, shafi na 229 sun yi magana gamsasshe akan abun da ya shafi forex trading. Sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce, don 2006 ne, kaga 20 years kenan zai zama. Na farko, forex trading ga wanda ba su sani ba, shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya. Asali foreign exchange ne, sai aka cire for na foreign, exchange sai aka cire ez, sai aka hada su wuri ɗaya sai suka zama forex. Wato asalin kalmar foreign exchange ne. Foreign exchange iya da alaka da exchanging kudi, national kudi na wata ƙasa da national kudi na wata ƙasa. Amma modern wanda ake yi a yanzu, ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne. Da an fi yin physical, wato cash kudi ko hard copy, amma yanzu akwai wanda ake yi digital. Canjin kudi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time, amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne, shekara 30 da suka wuce kenan. Sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010, sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce, to shine new modern foreign exchange da ake yi. Tambaya takan yawa akan forex, saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya. A 2025, shekarar da ta kare, value na daily exchange na forex a duniya ya kai $9.6 trillion. Wato dalan Amurka $9.6 trillion. Kaga ya ninka fiye da biyu na GDP na Afirka, kasashe 54. Kuma duk duniya banda Amerika da China, babu kasar da gross domestic product ɗinta ya kai $9.6 trillion, duk duniya babu kasar. So wannan sai ya sa ya zama shine the largest financial market a duk duniya. Ga waɗanda suke yi tunda tambaya akai kar lokacin ya ƙare, in summary, forex trading akwai na halal akwai na haram. Ka'idodin da aka saka su ne, in an kiyaye ya zama na haramu, in ba a kiyaye ba ya zama na me, in an kiyaye ya zama na halal, in ba a kiyaye ba ya zama na haramun. Na farko, idan za a yi shi a tabbatar babu riba. Riba haramun ne, saboda aya 279 a Baqara, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa illam taqullaha. High level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama al-gharar. Na uku, ya zama wadanda suke forex sun sa abin da ake cewa margin. Za ka saka ɗan kuɗi kaɗan sai a ƙara maka a kayi, wannan ya zama babu shi avoiding ɗinsa. Na biyar kuma, ya zama babu me, ya zama akwai risk sharing. Ana na farko a ka'ida a samu spot transactions shine yanzu za a bayar yanzu za a karba in online ne ya zama idan ka tura za a turo maka ba a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki ne ya zama kamar yadda muka faɗa duk wani abun da ya shafe na margin ko commission ko leverage an yi avoiding din sa sannan na uku ya zama spot ya zama swap free ne akwai kudin da ake biya na swapping musamman waɗanda suke transaction na dare in kai swapping akwai kudi da zaka bayar to ya zama wannan swap free ne saboda ƙarin kudin akai zai iya zama haramun kuma ya zama akwai provision na sharing risk in an kiyaye waɗannan ka'ida magana mafi inganci forex halal ne idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi eh akwai bankunan musulunci da suke yi in ka je Dubai akwai Dubai Islamic Bank suna yin forex trading kuma Islamic Bank ne in ka je Emirates Islamic Bank yana United Arab Emirates su ma suna yi kuma banki ne na musulunci Ar-Rajihi Bank na Saudi Arabia suna forex trading in ka je Bank Islamic Malaysia suna forex trading kuma banki ne na musulunci idan ka je ka Kuwait Finance House suna yi kuma banki ne na musulunci balma yanzu akwai online Islamic Bank da location ma bai da bambanci kamar Nomo Bank asali mutanen Kuwait suka bude yanzu yana Ingila NOMO Nomo Bank so online bank ne kuma suna iya yi akwai Al-Hilal Bank shi ma online bank ne suna iya don haka ala ayyi halin akwai forex trading da ya halatta akwai wanda ya haramta ala ayyi halin na halalin shi ya dace ayi kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a Afirka za su yi aiki da irin wannan model din dan adopting forex trading na halal wallahu ta'ala a'lam akwai tambaya ya isa ko to bismillah bara mun tsaya a cikin suratu Ali Imran aya ta nawa ce na'am 184 aka tsaya ko za a tashi akan ta 185 a sura ta uku wato suratu Ali Imran aran ma kuma gwani kuma al-mufassir kuma gangaren kuma mathematician kuma statistician kuma honorable kada yi murmushi wani aran ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba ta zo a hadisi manzon Allah da ya ce annabi Yusuf al-karimu bunul karimu bunul karimu bunul karim ya ce kai honorable ne dan honorable ne jikan honorable ne jikan honorable ne hadisin yana Bukhari hadisi na 3390 so da wato mutum karimi ne kalmar karamci yabo ne ko muzanta so da ka honorable ka amsa na ji sallama ba sai na ji shi a umura wallahi kawai sai tura mu wani bidiyon sa clip wai kin zo daga jakar aran ma mu ga shine alaka ta da kai magana ta da kai ta karshe kenan haka ne haka kwana nawa kenan yau kwana tara kwana 11 ne 11 ne bana shine communication na karshe sai anan da muka adugo ran 7 ne ga February yau kuma nawa ne yau 18 ya zama kwana nawa 11 ashe da fika kenan lissafin anan ko da yake sa'a nayi aran ma fi ni lissafi aran ma fi ni so ya turo min video aran ma na gan shi a kumura ya ce ya mana addu'a dukan ku ya muku addu'a to Allah ya karba insha Allah ta'ala sai mu bada kuma dan abun sadaka ka san mu mutanen tsangaya ne gardawa ne in aka yi addu'a sai an yi min arama sai na bada abun sadaka ko an yafe mun wannan
an yafe mun
arama yace an yafe mun to yau mun ci bulus kenan to bismillah Allah ya saka da alkhairi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فتبلون في أموالكم والذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
كل نفس ذائقة الموت dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne wa inna ma tuwafauna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman zuhuziha wanda aka nisantar da shi aka tunkude shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata kai riba yayi nasara وما الحياة الدنيا إلا الله تعالى يكاري مدغ يودر الدنيا يبام إيفن نيم اللاهرة أسكن دكان أيوكان دا مكي وانا آية أكانت مكطي أبارا أدرسين أشرين دا بيروان دا شيني درسين كرش أدرس za'iqatul maut bana da ikon Allah kuma in za a dawo shekara mai zuwa ba sa raye yanzu za jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daya daga ci akwai dan uwan mu yayin mu Dr. Kabir Usman Kabo shine director general na ICIC a nan wurin Allah ya dauki rayuwar sa watanni kadan da suka wuce wata uku da kadan yana jinya a Manchester iya da yake a can yayi rayuwa mai tsawo kusan shekara 40 yayi a can ina gidansa a can na je na duba shi bayan dawowa lokaci kadan aka ce Allah ya dauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki daya kuma bayan wannan aka ce ka kirga manyan mutane a Najeriya kadai ba a Afirka ba a duniya ba da so koma zuwa ga Allah zaka kirga su ku bada misali wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baban Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma har ga Allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a Kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya cin abin da ya kara kusanci na da shi akwai wani misali ɗaya da in taɓa bayarwa kullum ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin misalin da bayan na ɗan fulani da ya je sai ya kose in ya dandani yaji ya ɗanɗana yaji sai bai kose ya ce karkaɗe bai mun yaji karkaɗe bai mun yaji ɗan fulani sai ya ce to Allah ya sa in zama sarkin Kano in me kake so ka yi in ka zama sarkin Kano ya ce idan na zo na sai ya kose zan dandani yaji yadda nake so ba wanda ya sai ya ce ya rage wato shi duk sarautar Kano burinsa dan ya je su yanko sai bakin hanya ya dandani yaji kada a martawa kai ka jiddi aka mai da sarauta gaba daya so bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga cikin manwa Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah ya gafarta a Sheikh Sayyid Hassan Jigir ai bare da su mun fada a tafsirin ko ka manta a cikin Ramadan ya rasu mana sun nayi magana anan karka ruda ni aran marufa ya gama ma sewa na a ƴan kasuwa ga babanmu Alhaji Aminu dan tata Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku babban limamin masallacin Juma'a na Ilorin ya rasu Allah ta'ala ya gafarta masa na okay to ga dan uwa da muke karatu a nan shi ma jami'in tsaro ba ni ma da cikakken labari sai yanzu da ya fada mahaifinsa ya rasu Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa muna maka ta'aziyya sai kuma wa wannan misalai na'am Sheikh Sani Daura shi ma ya rasu Allah ya gafarta masa duk wanda bamu kira su dan su ba ƴan uwa da suka rasu ko sanannu ko boyayyu duka Allah ya gafarta musu ya ji kansu wanda nasu ya rasu uwa ko uba ko da ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci duka Allah ya gafarta musu wannan hikimar kawawa shine ya bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne to yadda muka karanta wannan ayar gabannin kuma a kammala Ramadan akwai wanda a cikin mu za a waye gari babu shi shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut haka mutuwan ke zuwa one after the other kullu nafsin za'iqatul maut dalilin saukan wannan aya kamar Abdullahi ibn Abbas ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda shine Allah ya saukar da aya a Qur'ani sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka dora gare ku zai zo shi ya dauki rayuwarku
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون تكين سورة الشجر آية تقوم شادية da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi aka wakilta da shi akan ku zai dauki rayuwar ku sai sahabbai suka cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi ai wannan ayar akan mu mutane take magana fa aina zikrul maut fil jinni wat tayri wal an'am to ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi ai wannan da aka ce kul yatawaffakum mutane take nufi ba ta nishin aljanu da dabbobi da tsuntsaye ina kuma maganan mutuwa kansu sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imran aya ta 185 kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne kalmar kullu min siyaghil umum na daga cikin sigogi dan an fade su yana game komai da komai kullu nafsin dukkan rai amma duk da haka malaman Qur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa sune kaman matasan dake aljanna wildanun mukhalladuna wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa amma koma bayan su sauran halittu suna iya mutuwa a ranma akwai ayat da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan
kullu nafsin da'iqatul maut
banda ita wata aya ne dake da alaka da mutuwa a Qur'ani da ke nufin ko za mu kare ko an yi huri ko wani abu da ya dace
وهو القاهر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
جزاكم الله خيرا wannan misali ne cikin suratul zumar ayata 68 da Allah ya kira wa nufikha bi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai aka ce illa man sha Allah sune irin waɗannan wildanun mukhalladuna da thumma nufikha fihi ukhra in an yi kuri a cikin wannan trumpet din abinda da Hausa akan ce kaman a ce cikin kaho sai muke fasara trumpet sai mutane su tashi wannan aya ta zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu amma sai ya ce sai waɗanda Allah ya so kaman matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa a magana mafi inganci ga kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa 27 muhallu shahid shine dukkan rai zai mutu da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi babu wanda zai tabbata a duniya don haka kullu nafsin kalmar nafsu a ka'idar larabci na zuwa da ma'ana biyu ko ta zo da ma'anar rai kadai ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki ala ayi halin anan kullu nafsin yana daukar rai ne da gangan jiki saboda dandana mutuwa gangan jiki na dandanawa sannan kuma me rai ma yana dandanawa don haka nafsu anan wurin yana daukar albadan waruh gangan jiki da rai dukkanin su idan mutun ya mutu kowanne sai ya dandana mai imani yakan zo madda sauki mara imani kuma yakan zo da me da tsanani zuwa gare shi don haka kullu nafsin dukkan gangan jiki da rai za'iqatul maut za su dandani mutuwa ka taba kaman gishiri ko ka dandana miya za ka ce zau za su dandana wato dandanawan harshe me yasa aka kwatanta mutuwa kosai ne idan na bude fadan sai in dauko kosai baya daya ya zama me ainul yaqin dauki na dauki kosan sai nayi bude baki da shi sai nace kai kosan nan yayi dadi ya zama me haqqul yaqini wato yaqini ne saboda babu dan adam da a kusa da shi ba ta bayin ta ba in aka ce babanka na raye ina kakanka aka ce za'iqatul maut dan a nuna maka ita ba ilimin yaqini bane dan yaqini bane dan danawan yaqini ne kowa sai ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut a ran ma dazu kana so kawo barin dawo wurin ka in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul maut alqur'ani muji su
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
أرما كامنا كل نفس ذائقة الموت أخوة القرآن نفر قوغة تمكي تفسير آل إمران آية تقرية تمانين دا بيار تبيو كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وانا ذي دم سورة الأنبياء كينا آية 35 كاقا أنما كل نفس ذائقة الموت نأكو كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ذي دم تشكين أنكبوت كينانكو آية 57 سو أدو ودن آية الله تمنى قوة ري ذات دن متوى kuma siyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi akan mutuwa da yazo yana mana wa'azi sai yake ce mana aksiru zikra hazimil lazzat wannan hadisi yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2083 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin dadi wannan mai yanke jin dadi iyalanka suna tare da kai kana ta hidima babu dare babu rana ka dauki nauyin su kidab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka kaga ai ta yanke musu jin dadi duk magidanci fa fadi tashansa ƴaƴansa ne ƴan uwansa kudin makaranta kudin hayan gida kudin magani kudin dinki kudin kaza da kaza duk ba shine fadi tashin ba idan kai wahala kake sha ai su dalilin kada wanzuwa dadi suke ji daga an dauke ka sai zama an tona asirin su sai wanda Allah ta'ala ya rufa wa asiri shine fa mai yanke jin dadin kai kana wahala amma dalilin rayuwarka da yawa dadi suke ji ranar da baka nan shikenan kuma asirin su ya tono musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah yayi karanci annabi yace ku yawaita ambatuna mai yanke jin dadin nan alal aqalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah dan me dalili wata ran fa akwai sallar da in kai ta ba za ka yi ta bayan ta ba wani idan yayi azhar ba zai yi al'asar ba wani yayi al'asar ba zai yi magriba ba wani yayi magriba ba zai yi isha ba wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu shi yasa akwai sallar da in kai ita ce ta karshe kuma mutuwan nan ba ta bar kowa ba Allah ya ji kan dan maraya jos yace ka sa mai cinye cinye ta cinye kaka ta cinye iyaye a kan a tashi wata rabu za ta cinye ta cinye kakanninmu ta cinye iyayenmu mun tashi muna kanana da burbudin kakannu muka zo yau babu uwa babu uba sun koma zuwa ga Allah Allah ya ji kansu kawunai aka yi ta diban su baffanu aka debe su an debe kakanninka an debe iyayenka ai ko ai ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne kana matsowa gare ka according to the population reference bureau suka ce tun daga halittar duniya bisa ga alkaluma da suka kiyasta ba nassi bane alkaluma ne da suka kiyasta suka ce adadin jama'ar da Allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 ne an kiyasta biliyan 100 da nawa da 17 sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya by December 2025 wanda suka koma zuwa ga Allah a wannan adadin akwai biliyan 109 biliyan 109 saura nawa saura biliyan 8 da dan kada kana iya cewa a cikin duk mutanen da Allah ya halitta a duniya a cikin duk 194 sun rasu ba ya shi da suka saura a duniya a duk jama'ar da aka halitta 94% gone remaining 6% only a duk duniya World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowace shekara akwai akalla mutum miliyan 56 a kowace shekara in ba a samu babbar annoba ba World Economic Forum da ke Davos a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu mutum 50 miliyan 56 in ka ce miliyan 56 a kasashen da muke da su a duniya kasa nawa ne yanzu a duniya a United Nations akwai kasa 193 in kuma ka hada su da member countries akwai biyu ya zama 195 to kasashe 166 a duniya population din su bai kai mutum miliyan 56 ba ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗai guda 166 a cikin 193 yanzu a Afirka ka cire Nigeria ka cire Ethiopia ka zo ka cire Egypt ka zo ka cire Sudan ka cire Congo kasashe ne da suka kai man mutum miliyan 56 duk sauran kasashe da kake gani na North Africa da kake gani irin su Egypt su irin su Morocco irin su Algeria irin su Tunisia ba su kai haka ba Tunisia ba su ma kai 10 million people ba in ka tafi irin UAE gaba dai adadin su bai kai haka ba kasar da tafi kowace jama'a a Middle East a cikin Larabawa in ka cire Egypt din ai Saudi ne duka 35 million people ne so wannan fa miliyan 50 da ke rasuwa kowace shekara wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne wallahi sai mu ji tsoron Allah rayuwar nan babu tabbas wata ran mu ne wata ran ba mu bane mun tashi ana iya gaya mana kakan ka ware ya da su ga wannan kakarka tana raye babu ita ka tashi gaban iyayenka da gatanka ka fita dakin mahaifi ka shiga dakin mahaifiya yau babu su baffanninka wana wana babu ummominka wance wance babu kawunanka wana wana babu gwaggunanka wance wance babu kuma kai sai ka ce zaka tabbata bare mu hada ƴaƴa ma mun binne ƴaƴanka ma ka binne kuma ka ce zaka tabbata ai ba zai a tabbata ba jama'a inda ana tabbata aida a wanda suka rigaye mu akwai wanda ya tabbata in tsoron Allah ne ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in arziki ne ina Karuna in security ne ina Fir'auna in jarinta ne ira irin su Khalid bin Walid ina su Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhum wanda shedan ma yana kaucewa a hanya ya gabu da su a duniya amma duk da karfin sunna da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah Khalid bin Walid bai taba zama commander a yaki aka yi nasara a kansa ba Saifullahil amma duk da haka ya koma cikin kasa sama da shekara 1400 yana kwance a cikin ta haba bai ishe mu darasi ba a kasan nan mun zauna akwai wanda suka mulki kasar suna ma gidan mulkin Allah ya dauki rayuwarsu in ilimi yana sa a zauna yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama limamin da yake limanci arfa ya koma zuwa ga Allah an ba Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan wannan ba misalai bane ba su ne manyan malaman duniya ba ita mutuwa tabbas ce shi Qur'ani bai rantsuwa akan zamu mutu dan mutuwa haqqul yaqini ne babban abin da ke ga mana shine wallahi bayan mutuwa akwai wata rayuwa kuma ingancin rayuwar ya ta'allaka da yayi muka rayu a duniya gabanin mu mutu la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha Allah ta'ala shi samu wanye lafiya dan haka za'iqatul maut za'a dandanin mutuwa kalmar al maut wajen malaman adadi kalmar da aka ciro daga al maut ko a ce al maut ko ya mitu da makamantansu al-maut ta maimaitu sau 145 a Qur'ani mutuwa 145 sannan kalmar al-haya ko abin da aka ciro a cikin ta wato rayuwa ita ma ta maimaitu sau 145 a Qur'ani adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a Qur'ani kowanne ya zo 145 times ne ai wallahi magana sai Allah kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam yayi maganar ba kai ka san Allah da yayi a kiyaye adadin kai ka san Allah sai Allah ne shi yasa Allah Allah ne babu kokonto akan haka Allah Allah ne ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba kai kai faces na degree ko MSc ko PhD ka isa ma ka kiyaye mai gaci kiyaye yanzu kai ka ajiye shikenan ya wuce yanzu ka dauko sai ya kure ka akashi wata kalmar ban an canka an ce sau nawa ka fada ita baka ma san ka manta da ka fada ita bari ma ka san sau nawa ne Allah Allah ne wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama abun sani kadai adatul hasr bayan wannan bayani ba wani bayani tuwafawna ana cika muku ujurakum sakamakon ku yawmal qiyamah gobe kiyama wannan aya tana kwantana bushara ga mai imani tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka ko aka dake ka ko aka daure ka ko aka maka zuke ta malle ka sani ayyukan da kai kai hakuri gobe kiyama Allah zai cika maka shi kuma wanda yake shedani a duniya ya zama azzalimi ne ko barawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane to ana tahdidi ana masa kashedi cewa gobe kiyama faranar kin dillanci ne ba ma dillanci ba kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama shine ana cikawa kowa sakamakon aiki a duniya ne ake neman alfarma a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare ka ba ka da imani dole sai mai kowa aikinsa za su ya auna masa gobe kiyama kwalitin aikinsa ke kubutar da shi in aikin bai da inganci babu inda zai je ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki a duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna ba a lahira ba ne a nan gidan da muke zaune na duniya ake neba mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu mu yi ayyuka na alkhairi da gabbanmu idan ba za ka iya ba sunna ta ce ka kame gabbanka daga cutar da wani wannan kame gabban da kai sadaka kake yi wa kanka kai da kanka ka kare daga cutarwa to sadaka kake yi wa kanka ga kanka wannan yana daga cikin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa shine kame gabbai daga sabon Allah mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alakar su da Allah zai zauna ya mutane hisabi shi kuma baya aikin alkhairi salloli guda biyar ma bai iya kiyayewa amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne wani mutumin kwarai ne da na banza da na kwarai din mai yi wa auren Allah duk sun fi shi daraja amma shi bai sani ba shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne ba ayyukan wasu mutane ba wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyama an kira ta da ranar kiyama saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah kuma hisabi da ake a tsaye ake wa mutane za a tashi ne babu takalmi ba riga babu wando kuma tsirara haifuwan mahaifiya nana Aisha radiyallahu anha ce a cakdi jan manzon Allah tsirara maza da mata tsirara yayin halitta yace bala'in tashin kiyama ya fi karfin dan adam ya gane mace ne a gefen sa tsirara take ba zai ma iya ganewa ba saboda ranar ta kai ranar kwakwalwar mutum da ta fasa ne a kansa saboda za a sauko da rana dab da kabu bai wuce mil ɗaya ba yanzu according to geographers the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilometer miliyan 147 miliyan 147 amma ranar kiyama za a kawo ranar dab-dab da ka da kwakwalwa ma ta tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya to wai sai gane wani na gefen sa tsirara kuma sai a tsaya akan ƙyar yatsa kwaya daya dagelgel za a yi a manta da mutane gabaki dayan su Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya Allah ka samu kai labari a wurin kiyama Allah ka samu kai labari a wurin kiyama na'am don haka faman zuhuziha anin nari dukkan wani wanda zuhuziha ai unjiya Ibn Uthaymeen rahimahullah yana fassara faman zuhuziha ai shine faman dufi'a bil mushaqqa washidda anin nar wanda aka tunkude shi da ƙarfi daga wuta saboda haka fiyayyen halitta yake mana da yazo mana da Qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnoninsa wallahi tunkude mu yake daga wuta shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kaman mutum ne ya hura kandil sai kwari suna ba za su bada yana kade su kada su shiga yace to haka muke wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga shi kuma yana kade mu ce a kar mu shiga yana kakkadewa haka fiyayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu iya son mu fiye da yadda muke son kanmu yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan wannan ya fi ka gama duk karatunka da first class ya fi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku to wallahi al'amari ya lalace dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a cire ba ta zama hayaniya ne da bankaura don haka faman zuhuziha anin nari ita ma kalmar annar ta zo a Qur'ani sau 145 ne don haka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna fiyayyen halitta ya ce yi'uta bi an'ami ahalid duniya za a zo da mafi ni'imar mutum a duniya mafi ni'ima hadisi na Bukhari na 1168 mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na ɗan sakan ɗaya duk duniya ya kowa jin daɗi waɗanda ake ce an haife su da silver spoon wato tun daga haihuwarsa bai taɓa sanin wahala ba ai mu mun san wahala mun je tsangaya mun zauna mun je gona mun yi noma mun je kasuwar ƙauye amma shi wannan bai taɓa sanin wahala ba a duniya sai a zo da shi a lahira sai a sa shi a wuta na sakan ɗaya sai a ciro shi sai a ce hal marra bika na'imun fi duniya dan Allah a duniya ka taɓa jin daɗi sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi a duniya ba sai a kawo wanda ya fi kowa wahala a duniya shi tun da ya tashi kullum a laro ne bai taɓa sanin jin daɗi ba wanda a duniya yawan ka bashi shinkafa jafaffiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa idan ya yi sa'a ya shiga aljanna idan ya yi sakan ɗaya sai a tambaye shi don Allah ka taɓa shan wahala a duniya sai ce wallahi dai ban taɓa shan wahala ba ya mamanta da wahalar duniya shi yasa duk daɗin duniya in ba shiga aljanna ba asara ne Allah ta'ala ka samu wa aljanna ya Allah duk abin da zai nisantar da mu daga aljanna Allah ka nisantar da mu daga gare shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin daɗi na yaudara ita duniyar nan mai yaudariya ce shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yana mana magana akan jarrabawa ta duniya yace mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsat ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum annabi yace wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba a talauci ba abun tsoro bane abunda nake muku tsoro a duniya shine a shimfuda muku duniya ku ji dadi ku more har duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku hadisin nan yana Bukhari hadisi na 415 abinda yake jin tsoro shine duniya ta halakar da mu yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu amma duniya ba abun tsoro bane, ba abun yaudara bace, lahira ita ce tabbas. Fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya, yace la mawdi'u saudi ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hadisin iya Bukhari, hadisi na 2892. Yace inda ɗayan ku zai ajiye bolalasa ko sandarsa aljanna, ka san in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa, to yadda zaka ajiye yar sandarka da sarakuna ke rikewa, kai ma ka shiga aljanna sarki ne, kai ma yuwa royal highness ne, amma na aljanna ma ba da duniya ba. Ko inda zaka ajiye yar bolalarka ko dan wani abu mafificinka, inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Wajen da aka ajiye darajarsa yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya. Yanzu ita duniyar nan da Allah, in Allah ya tara mutum dukkaninta, idan ya je gida a ɗaki goma yake kwana ko ɗaya? Ɗaya. Gado nawa? Akan gado ɗaya. Akan gadon duka katifa da ke rufewa? Bangare ɗaya. A ɗakin fa bangare ɗaya, idan ɗakin mafi baka cika shi. Kuma duk kuɗin mutum da Allah, waye zai iya zama wuri ɗaya cika ji guda 500? Duk fa maitar in an cika za ɗaya sai an nemi ruwa, daga nan an gama maitar, to kaza ɗayan nan ta wuce 5,000 ne zuwa 10,000 jikinta, to kai ta ma naira 50,000 a ce kaza Saudiya ne, mu ma kai ta haka a ce balarabiyar kaza ce, ba ma bakar fata iri na ba, a ce balarabiyar, to a ce kaza 50,000. So duk fa maitar mutum da kuɗin san ya ce wannan ta ishe shi, me ya sauran kuɗin? Duk tsadan kaya dai set ne ake sawa, ba mutumin da zai sa goma. To kaddara mutum yana da kuɗi sai ya sa gara set goma ya fito, yanzu ya bar kategorin masu kuɗi, ya zama me? Mahaukaci. In ba a gaya mar ba tsoransu ake ji, amma sunan sa menene? Mahaukaci. A nan ma zan iya faɗa mahaukaci. Kuma fa duk mota nawa ka mallaka ɗaya kake shiga, duk iya basi, duk bala'in ka sauran sai dai su bi ka me? Empty. Amma dai zaka shiga. Kuma a ɗaya menene? Sit ne ƙwaya ɗaya. Duk mai karka hulan nan nawa ne? Ɗaya ce. In ka sa biyu ka zama me? Ba ruwa na kuka fada. Kuma agogon ƙwaya ɗaya ne. In ka sa biyu ka zama me? Takalmin ɗaya ne. In ka sa biyu ka zama me? Ta yi kaga duniya mai yaudariya ce. Duk faɗan abin da ake buƙata a samu rufin asiri a rayuwa bai taka kara ya karya ba, amma sai a shagalta da duniya har a tara ta, a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare, koma zuwa ga Allah kuma ya je canye ita bayani, ko da Larabci ko da Hausa, wallahu alam, amma dole sai yayi bayani. Su kuma magada anan ba ya sa ba su kare a kotu, saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayansa ba. Ita duniya mai yaudariya ce. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur kalma ta ƙarshe da zan faɗa shi ne, wani balaraben ƙauye ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya, jin daɗi ne mai yaudariya. Sai ya ce bari ya san me haƙiƙanin mata'ul ghurur da Allah yake kiran duniya da mata'ul duniya din nan. Asalin ma'anar, saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban, ko literal, technical, kala-kala. Sai ya ce don ya san ma'anar bari ya je ƙauye, saboda Larabci standard fusa an fi iya yin sa a da a ƙauye. Da ya je ƙauye sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje, sai ta dawo. Da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru, sai ta ce aka zata mata, ta ɗauki mata ne. Sai ya ce dama shi abin da ya zo nema ya san mata ne, shi sai ya bi kariyar. Da ya bi kariyar sai ta yadda abin da ke bakinta, sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada. Wannan tsumman shi ne mata ɗin, shi ne jin daɗin duniya da Allah ya kira a Ƙur'ani. Wannan tsumma ba fa fat na yanzu ba, irin kunzugu na da da ake yin nan, to wannan tsumman shi ne jin daɗin duniya. To yanzu mutum ya zo ya same ka ce akar bakalla ga kyautan wannan da Allah ya girmama kai ko walakanci yayi, ko kuka faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Wallahu ta'ala a'lam. Amin ya sayyidi.